Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar Biyu Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon na Nigeria sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa wasu jam'iyyun kawance a jamhuriyar Nijar na kira da ayyuka kundin zaben kasar garin Bawul ko menene dalilin su.
Daga yanzu ne ya kamata a gyara dan a samu a yi zabe tsabtatacce wanda yake duka kowa za shi amincewa da shi kuma kowa za shi dogara bisa ga wannan zaben da anka kuma ai aiki na gari.
Za ku ji karin bayani sannan muna tafa da wata hira kan dambarwar siyasar Kano da kuma shirin a dawo lafiya har ma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Babu Yakubu Makeri wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka ta White House ta bayyana a jiya Litinin cewa babbar manufar tattaunawa da shugaba Donald Trump zai yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ita ce kawar da duk wani shirin nuclear a zirin Koriya da baki daya. Sai mun ga an dauko ƙoƙarin mataki a kan kawo ƙarshen shirin nuclear kwata-kwata. In ba haka ba, matsin lamba da takunkumi da Amurka ke yi wa Pyongyang zai ci gaba a kan ƙasar da ta zama sanin ware. Kim ya ba da sanarwar dakatar da shirin gwajin makaman nukuliya da ƙaddamar da makamai masu linzami da suke cin dogon zango. A halin da ake ciki kuma bisa ga dukkan alamun shugaban Faransa Emmanuel Macron yana jin daɗin ziyarar wuni uku da ya kawo nan Washington inda aka shirya masa liyafar cin abinci a jiya Litinin a Mount Vernon a jihar Virginia. Kana ya gana da wasu masu ziyara da kuma 'yan yawon buɗe ido a ginin Lincoln Memorial. Muhimman batutuwa da suka shafi duniya su ne za su ɗauki hankali a tattaunawarsa da shugaba Donald Trump a maɗaukakin ofishinsa na Oval a fadar White House. 'Yan sandan Canada sun cafke wani ɗan shekaru 25 da suke zaton shi ne matukin motar nan da ta afkawa masu tafiya da ƙafa a gefen hanya a jiya Litinin a birnin Toronto wanda ya kashe mutane 10 kana jikkata wasu 15. Shugaban 'yan sanda Mark Saunders ya faɗa wa manema labarai cewa ko shakka babu an aikata wannan abu ne a cikin ganganci. Saunders ya ce sunan matukin Alec Minassian kuma yana da zama ne a wani ƙauye a birnin Toronto ne. Ministan tsaro Ralph Goodell ya ce bayan ya tuntuɓi manyan jami'an tsaro kuma bisa ga la'akari da bayanai da suka ba su, babu alamar akwai barazana da ta shafi ƙasan kan wannan hari. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya kira harin abin takaici mara kuma kan gado. Daga bisani ya jajanta da waɗanda wannan halin ya rutsa da su da iyalansu baki ɗaya. Yayin da ƙungiyar Raya tattalin arzikin ƙasashe da ke kudancin Afirka da ake kira SADC a taƙaice take shirin yin wani taron ƙoli a yau Talata a kan yunkurin da demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo take yi na shirya zaɓe da daidaita ƙasar, akwai yiwuwar shugaban Congo ba zai halarci taron ba. Wani jami'in gwamnati ya faɗa wa muryar Amurka cewa shugaba Joseph Kabila zai tura Prime Minister Bruno Tshibala a taron wanda za a gudanar a Luanda babban birnin Angola. Sai dai ofishin Kabila bai fitar da wata sanarwa a hukumanci ba. Martin Fayulu dan haɗakar jam'iyyun adawan DR Congo da aka fi sani da Rassemblement a turance ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya kamata ƙungiyar ƙasashen kudancin Afirka ta fito ƙarara ta faɗa wa Kabila ya sauka daga mulki don ƙasar da ta gudanar da cikakken ko kuma zaɓe a cikin kwanciyar hankali. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kwantar da tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush a asibiti domin jinyar wata matsananciyar cuta wadda ta shafi jini kamar yadda mai magana da yawun zuriyarsa ya faɗa a maraicin jiya Litinin. Tsohon shugaban mai shekaru 93 a duniya an kwantar da shi asibitin Methodist ne a safiyar Lahadi kuma yana ƙarƙashin kulawa sosai. Sanarwar ta ce Bush yana samun sauki kamin kwantar da shi a ranar Asabar. Tsohon shugaban na Amurka ya je jana'izar uwar gidansa Barbara Bush, wacce ta rasu a makon jiya, tana da shekaru 92 a duniya. Bush da uwar gidansa Barbara sun yi shekaru 73 suna aure. Tsohon shugaban na Amurka ya shugabanci Amurka wa'adi ɗaya daga shekarar 1989 zuwa 1993. Wani matashin tsohon soja ya rasa mazakuntarsa sakamakon wata fashewa a Afghanistan. Ya samu aikin tiyata mafi inganci a duniya na datsa masa sabon al'aura. Likitocin asibitin Jami'ar Hopkins da ke Baltimore da ke jihar Maryland a nan Amurka sun ce an kirkiri baki ɗayan mazakuntarsa, kuma aka dasa masa wata al'auran da duk bangarori da ke tattare da mazakuntar nasa na wani mutum ne wanda ya taimaka da nasa bayan ya mutu a cikin tiyata na tsawon awa 14. Likitoci sun faɗa a jiya Litinin cewa yana samun lafiya kana kuma ana sa ran zai bar asibiti a cikin wannan mako.
Babu Yakubu Makerke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya, wani rikicin siyasa da ya ƙi cinyewa shi ne takaddama tsakanin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da kuma tsohon gwamnan jihar ta Rabi Musa Kwankwaso, lamarin da ya haifar da rabuwar kawuna a tsakanin jam'iyyar APC mai mulkin jihar. To, kowace irin rawa majalisar dokokin jihar mai rinjayen 'yan jam'iyyar ta APC ke takawa wajen ganin an ɗinke wannan ɓaraka yayin da aka tunkari zaben 2019. Tambayar kenan da abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya yi wa ɗan majalisar dokokin jihar Kano Honorable Kabir Alhassan Rano, wanda ya kawo ziyara a nan ofishinmu, amma ya fara ne da bayani kamar haka.
Na farko dai, kowa yana da magoya baya, gaskiya ne wannan, amma abin da nake baka tabbaci shine shi al'amari ga baki ɗaya zamani Allah ne yake kawo shi, kuma duk wanda Allah ya kawo lokacinsa, to a bashi haɗin kai, a bashi goyen baya, ya mulkinsa ya gama lafiya. Wani ma idan Allah ya kawo shi ma a bashi irin wannan haɗin kai da goyen baya, domin gwamnati Allah yake kawo ta, kuma Allah yake riƙe ta, domin ba dan komai ba dama taƙaddama a siyasa ba wani sabon abu ba ne. Ko a baya haka aka yi, kuma ba wani sabon abu ne ba, illa kamar yadda ka sani a matsayin mu na 'yan jam'iyya na gari. So samun mu ne a ce jam'iyya ana da wani ba matsala, to amma dama duk yadda ka tara jam'iyya irin ta APC wacce gaba ɗaya a jihar Kano babu wata jam'iyya da take da koda councilor, tun daga matakin councilor har na mai girma gwamnan jihar Kano duk hannu ɗaya ne na jam'iyyar APC ne. To dole ku duk gidan da iya yawa sai ka samu irin wannan sa, to ka sa kaɗi.
Akwai wani abu da kuka yi a hukumance a matsayinku na 'yan majalisa domin ganin an kawo ƙarshen wannan ɓaraka? Saboda ina ƙara maimaitawa, Kwankwaso suna da goyon baya, Ganduje na da goyon baya, kuma kusan kama a ce an ja layi yanzu nan.
To gaskiya ne, ka san ita dama siyasa kusan kullum a haka take. Wani zubin a tashi gida ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, sai ga an rabu. Wanda kuma wannan ba yana nufin cewa ba za a sake haɗuwa ba. Ita a siyasa minti ɗaya za a iya dukkan wani al'amura da baka tunani, dama a samu saɓani ba wani sabon abu ba ne, kuma idan Allah ya so za a iya samun gyara kuma a samu haɗin kai cikakke. Amma abin da nake tabbatar maka da shi dai shine cewa duba da aikace-aikace da kuma zaburar da al'ummar jihar Kano da mai girma gwamna yake da kuma dukkanin zaɓaɓɓu na masu madafun iko, to da idanun Allah muna ganin cewa zaɓe na 2019 mai girma shugaban ƙasa zai ci shi 100% a Kano, haka mai girma gwamna da dukkanin 'yan takarkarinmu na jam'iyyar APC.
Ba a ganin cewa Kwankwaso ya ce fa PDP sun nemi da ya koma jam'iyyar PDP wurin su shidda sun ba da sharuɗa idan za a sake ma jam'iyyar suna za su koma. Wannan bai taya muku da hankali ko yin APC?
Wannan bai taya mara da hankali ba dan koyi ba, dama demokuraɗiyya duk ɗan ƙasa na gari yana da ƴancin da zai shiga jam'iyyar da yake so, illa so samun mu ne a ce kowa yana jam'iyyar APC. Amma a yau in mutum ya ce zai canza sheƙa, haƙƙinsa ne, dama su ce ta ɗan ƙasa ba za ka iya hana shi ba. Wanda abin da muke cewa dai shine dukkan wani mataki da za su ɗauka, mu addu'armu shine Allah ya sa ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Kano da kuma dukkanin 'yan takarkarinmu, musamman shi mai girma gwamna da dukkanin sauran 'yan takarkarinmu na jam'iyyar APC.
Aiki na ɗaya daga cikin mizanin da 'yan ƙasa ke dubawa, masu jefa ƙuri'a ke dubawa domin zaben gwamnati. Kana jin gwamnatinku ta APC ta kai kwatankwacin abin da gwamnati ta gada yi hadda zai sa ku kwanta idanunku rufe ba da wani tababa ba na batun zabe.
To na farko dai shi aiki kowa da irin nasa, kuma kamar yadda ka sani al'umma jahar Kano shaida ne dumbin aikace-aikace da ake gudanarwa a jihar Kano, kusan in ce duk tarayyar Najeriya ko Lagos da suke da samun kudaden shiga fiye da na Kano, ba za ka tarar da ayyuka na raya ƙasa sako da birni ƙauye da gari irin wannan ake yinsa irin a faɗin jihar Kano ba, wanda ina tabbatar maka da cewa al'umma jihar Kano sun gamsu da yadda mai girma gwamna ake tafiyar da gwamnatinsa da kuma aikace-aikace da ake yinsu wadda mahadika ture ne. Idan ka je jihar Kano za ka yi mamaki irin manyan hanyoyi da manyan gadoji na sama da na ƙasa da ake ta yi domin a tabbatar da cewa jihar Kano ta ci gaba da riƙe kamanta na birni.
Honorable Kabil Alhassan Rano, ɗan majalisar dokokin jihar Kano. To, a jamhuriyar Nijar kuwa wasu jam'iyyun ƙawancen da ke mulki sun fara nuna buƙatar a yi wa kundin zaben ƙasar kuskure wanda za ta kawo ƙarshen dukkan wani shakku da 'yan siyasa ke da shi game da wasu dokoki da ake ganin za su iya haddasa rudani a zaɓukan 2021. A zantawa su da Sulemumuni Barma, ɗan majalisar dokokin ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar RSD Gaskiya, Alhaji Hama Asa, na cewa faɗawa abokin zama gaskiya ba laifi ba ne. Dalilin kenan da ya sa jam'iyyarsa ke buƙatar a dawo kan hanya don shirya sahihin zaɓe.
Mu RSD Gaskiya muna bisa bakanmu na cewa kundin zaɓe na ƙasa a dibe shi da idan basira, a diba shi a yi mai kwaskwarima da ta dace da wanda duka 'yan siyasa wanda suke da 'yan majalisa a nan majalisa ya zamanto suna da wakilai cikin wannan seni, ya zamanto abinda duk za a aikatawa lalle tare da su. Saboda mi? Saboda ba za ka takara ba a maida ka ƙauye abinda duk za a shiryawa ba tare da kai ba, wannan ba daidai ba ne. Kuma ma'aikata na gwamnati wanda an kasa cikin seni, lalle mun haƙiƙance da cewa mulki na Niger da dokoki waɗanda an kasa ɗan ma'aikacin gwamnati ba ɗan siyasa ba ne, bai kamata ba kenan shiga cikin siyasa. To cikin kundin nan kuma an rubuta cewa akwai wakilai na hukuma wanda za su shiga cikin wannan harka har su kai ma su yi zaɓe. To wannan kenan kaga kuskure ne, lalle mun yi shi a ido ruhe, amma lalle sahiya ta waye yanzu mun ga tas mun ga komi kenan abinda muke so. Mulkin ƙasar nan in za a yi ne a yi shi cikin zaɓe na gari mai kyau wanda kowa za shi amincewa da shi, kenan babu ƙurar da za ta taso daga baya.
Irin wannan matsayi ba zai ɓata wa jam'iyyar PNDS rai ba, kasancewar ana ganin kamar kusan ita ce ta yi kane-kane a cikin al'amuran hukumar zaɓe da ma maganar kundin zaɓen nan.
Yo, ai a gyara bai kawo ba ɓacin rai ko tashin hankali in akwai ganewa in akwai lura, saboda aiki na ƙasa ba na mutum guda ba ne, ba na tarayya ba ne, ba na RSD ba ne, ba na wata jam'iyya ba ce, daban aiki ne na ƙasa. Mulki Allah shi yake badawa. A 2021 ba a san ba kowa ne za shi ɗaukar mulki. To kenan gyara daga yanzu ne ya kamata a gyara don a samu a yi zaɓe tsabtatacce wanda yake duka kowa za shi amincewa da shi, kuma kowa za shi dogara bisa ga wannan zaɓen da an kai kuma a yi aiki na gari.
Alhaji Hamma Asa kenan, ɗan majalisar dokokin ƙasa a jamhuriyar Nijar. Ta kafin shirinmu na gaba, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu agogo anan na cewa karfe 3 dare ne da minti 16. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawaranta muku a makon da ya gabata, wannan shiri zai tattauna da hukumomi da masu ruwa da tsaki a harkokin sufuri da kiyaye hatsara a Ghana, inda aka fitar da wasu alƙaluma masu ɗaga hankali. Akalla mutane 592 suka mutu a cikin hatsara 3,393 a Ghana tsakanin watanni ukun farkon wannan shekarar 2018, a cewar wani babban jami'in 'yan sanda masu kula da sufurin motoci Superintendent Adubuahini. Waɗannan alƙaluman sun haura alƙalumar shekarar 2017, inda mutane 530 ne suka mutu cikin hatsarin mota a daidai wannan lokacin, a cewar wani rahoto da hukumar 'yan sandan kula da sufurin motocin ta fitar. Babban jami'in ɗan sanda mai kula da motoci ya ce mutane 3,343 ne suka jikata cikin hatsarin ababen hawa tun farkon wannan shekarar. Kana masu tafiyar ƙasa 792 ne ababen hawa suka kaɗe su. Imanin babura 956 suka fada cikin hatsarin da motocin haya 2,275, sai kuma motoci na masu zaman kansu 2,214 suka fada cikin hatsarin tsakanin watanni ukun farkon wannan shekarar 2018 a Ghana. Abubuwar da suka haddasa yawan hatsarin kuwa sun hada ne da yawan gudu fiye da kima, shan barasa da ababen maye, overtaking na ganganci, da fama da gajiya, da kuma rashin da'a na direbobi da dama. Superintendent Adubuahi ya ce za a iya kiyaye hatsarin muddin direbobi sun kiyaye dokokin tuki. Sai dai ya ce jihar Greater Accra ita ce tafi kowace jiha yawan hatsarin a Ghana, inda jihar ta sha fama da hatsarin 1,323, yayin da jihar Arewa maso yammacin kasar ke da karancin hatsarin da ta samu hatsarin 41 kacal tsakanin watanni ukun farkon wannan shekarar. Duk dai da irin tsauraran matakai da 'yan sandan Ghana da hukumomin kiyaye hatsara da wasu hukumomi suke ɗauka don rage yawan hatsara, hatsarin ababen hawa na ƙara ta'azzara a kowace shekara, wanda hakan na mummunan tasiri ga 'yan Ghana. Akan haka ne kuma kamfanin dillancin labaran Ghana, wato GNA a takaice, ya rawaito kira da wata kungiya mai zaman kanta da ke fafutukar kiyaye hatsara a ƙasar da ake kira Vision for Alternative Development, ko kuma VALD a takaice, inda take bayyana matukar damuwanta ga karuwar hatsarin ababen hawa da yawan mace-mace a cikin ƙasar. Ta ce hakan bai dace ba. Kungiyar ta ce al'amarin na ƙara yin muni duk da ilmantarwa da wayarwa da hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa da ƙungiyoyin jama'a da ma wasu cibiyoyi suke yi wa al'ummar ƙasar. Kamfanin dillancin labaran Ghana GNA ya ci gaba da rawaito kira da kungiyar VAL ta yi cewa gwamnati ta gaggauta ɗaukar matakai da suka dace domin ceto kimanin mutane 2,000 da suke mutuwa ta hatsarin ababen hawa a kowace shekara a Ghana, domin cimma shirin shekaru 10 akan kiyaye hatsarin na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma cimma ɗorewar muradun karni. Isa Ali shine shugaban kungiyar VAL mai fafutukar kiyaye hatsarin a Ghana.
Nagode. Na farko san ce gaskiya rayukan da muke sai mu ce ake rashi kan titinmu na Ghana ya zama damuwa sosai, don mun ka duba kowane shekara muna rashi mutane 2,000 kenan suna rasa rayukansu, ya zama mana damuwa. Cikin waɗannan mutane muna da waɗanda sun kirbi ba iyalansu suke zuwa aiki su samo kuɗi a abinci su kama iyalansu. Kaga an hatsari ya zo sai don kamar yanzu waɗannan gidaje sun rasa waɗanda za su taimaka musu wurin duba da shanun boko da shanun abinci da makamantar waɗannan, ya zama mana damuwa. Kuma abinda ya dame mu ne cikin bakwannin da sun ka wuce a kwana 2 jere, gaskiya mun rasa mutane kusan 30, ya zama mana damuwa sosai. Saboda wannan mun ka tashi mun ka ta'a bai dace ba mun shiru mu kungiyar da muke aiki yadda za a yi gwamnati ta yi ƙoƙari ya so ta kiyaye fatarorin da ke faruwa a kan titin da ina gane.
To na san dai ba wannan karo ne farkon ku ba, akwai ayyuka da dama da kuka yi da gwamnati. Ya kake ganin gwamnati take karban irin shawarwari da maganganu da kuke yi ku kungiyoyin jama'a?
Gaskiya ne, shekaru da dama muna kira sai mu ce muna samun zama da hira da gwamnati. Mun kai magana gaskiya gwamnati tana ji tana aiki da ababen da mun ke kawowa. Amma mun ka duba wani lokaci yanda direbobi ke aiki, yanda hasarorin ke zuwa kan titi, sai ka gan ba mu ga ci gaba cikin firan da muke yi da gwamnati. Amma yanzu sai mu ce alhamdulillah, saboda aikin da muke shekaru da dama, sai mu ce shugaban kasa kenan Nana Akufo Addo gaskiya ya taka rawan gani, ya yi mana wani kokari, shi ne ya ba kungiyar da ke kulawa da shanin asarurrukan mota, su hana asarurrukan mota, ya ba su wasu kudade da dama wanda za su iya shi ake kowane shekaru in ya so a rage waɗannan ababen.
To bari mu tsaya a nan kuma mu ci gaba a mako mai zuwa. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zan fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce ta ruwaito cewa mutane sama da miliyan 8 na shirin fadawa cikin halin karancin abinci a Niger tsakanin watan Yuni zuwa Agusta 2018. Jaridar ta ce a binciken da hukumar bayar da agaji ta Majalisar Dinkin Duniya ta gudanar, an gano cewa karewar guziri ne zai jefa waɗannan mutane cikin mawuyacin hali, yayin da farashin cimaka zai cira sama a kasuwanni. Saboda haka La Rue de l'Histoire ke gargadin hukumomin Niger su hamzarta ɗaukar matakan rigakafi. Jaridar Le Vanaman na cewa wata kotu a Faransa na ci gaba da binciken tsohon mataimakin shugaban kamfanin Areva Sebastien de Montsou, wanda a yau ke jagorancin kamfanin ma'adanai na Andavor. Ana zargin de Montsou da laifin cin hanci da cin amana a yayin sayar da hannun jarin kamfanin Iramin na ƙasar Canada, inji Le Vanaman, wacce ta ce wannan shari'a wani abu ne da ka iya kwantalo maganar nan ta Iranium Gate, wacce a ƙarƙashinta ake zargin wasu makarraban gwamnatin Niger da karkata akalar wasu kuɗaɗe miliyan 200,000 na sefa bayan da suka sayar da ƙarfen Iranium cikin yanayi mai duhu. Le Monde Aujourd'hui cewa take kungiyoyin kwadago a yankin Tilaberi sun yi barazanar ƙauracewa shagulgullan sallar ma'aikata ta ranar 1 ga watan Mayun bana, sakamakon lura da yadda haɗakar ƙungiyoyin ƙwadago ta ƙasa ETN ke nuna halin ko in kula da mawuyacin halin ƙuncin rayuwar da jama'ar Nijar ke ciki. Jere ta ce ƙungiyoyin ma'aikatan na yankin Tilaberi na cewa a yadda ETN ta tadawa shuɗaɗɗiyar gwamnatin Tanja Mamadu ƙayar baya a zamanin tazarce, abun kunya ne a yau ga mayar ƙungiyoyin ta rufe ido tana kallon talaka yana shan uquba ba tare da ta tsawata ba. A wani labarin na daban, La Rue de l'Histoire na cewa takardun Hamma Amadu sun shiga ruwa, ba shi ba shiga zaben 2021 idan aka yi la'akari da bayanan da kotu ta bayar dangane da bukatun da lauyoyinsa suka gabatar game da shari'ar nan ta zargin sayan jarirai. Jiyar ta ce in dai ba wani ikon Allah ba, ana iya cewa fatan da magoya bayan Model Lumana ke da shi game da gwarzon nasu wani mafarki ne mai wuyar tabbatuwa. Yayin da jaridar L'Actualité ta ruwaito cewa magoya bayan jam'iyyar Model Lumana sun ƙara jaddada goyon baya ga shugabansu Hamma Amadu, wanne a wata sanarwar da suka fitar suka bayyana cewa duk wiyadun rintsi shi suka zaba a matsayin ɗan takararsu domin fafatawar zaben shugaban ƙasa na 2021. Sannan suka ce ba su ga abin da zai canza musu wannan ra'ayi ba, inji L'Actualité. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, sunana Bata Haruna Damba Habaji Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana tur da kuma Allah wadai da harin ta'addicin da aka kai wa bayan Allah waɗanda ba su san abin da suka aikata ba ba su aikata laifin komai ba a masallaci a garin Bama aka bi aka raba su da ransu da karfa-karfa aka dukkatar da su muna fata Allah ya dukkan waɗannan mamata rabbatun Haruna Bajo
assalamu alaikum wa rahmatullah lawali Alhaji da Aminu Turba da ina kira ga sojojin Najeriya da su kara tsoke bakin aljihu domin su kakkaɓi sauran raguwar ɗan Boko Haram da suka rage. Na gode VOA Hausa lawali Alhaji da Aminu Turba ku tashi lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika sunana Haliba Korije da muna kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da yawa Allah ya ɗauki mataki ta yadda talakawan Najeriya za su samu sauƙin abinci wannan ita ce babban matsala wadda ka damun su amma da Buhari zai tsaya so 100 to mu talakawa muna tare da shi. Nagode sashen Hausa na murya Amerika sunana Haliba Korije da Sabiskan Najeriya.
Assalamu alaikum murya Amerika mai magana abun didi gunzo local gamban jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya muna kira ga shugaban ƙasar Najeriya da Muhammadu Buhari akan maganganun da yayi da yace injila na cewa matasan Najeriya zauna gari banza na gaskiya kuskure na. Shugaba iri ne bai dace ba yau ne dai gaban duniya ya faɗa mu duniya cewa matasan Najeriya zauna gari banza na. Dukkan duniya tana da matasan da ba su da aiki. Tunanin mu yau shi so yace yayi kokari ya kokari kuma za a saba ma matasan Najeriya aiki a hishe su sai kanyin talauci da watara da rashin aiki. Saboda haka magana ta farko muna kira ne mu dawo hiro su matasan Najeriya hankuri da ba su hankuri. Don yau matasan Najeriya da kuri'ar su ya kai halin da yake cikin su.
Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana ba kuma Muhammad daga tashi a jihar Yobe. A yau da aiki na da zan bada shine kada ban yi da ƴan'uwana talakawan ƴan Najeriya dangane da zaɓe da aka fa a gabanin shekara ta 2019 shi ne nake kira ga talakawa su fito su yi zaɓe amma ina kira da talakawa su cancanta masu ƙaunarsu ba wanda su suke ƙauna ba kuma ku je ku ƙuri'arku a yanda ta dace ba wanda suka zo suka sayi ku da kuɗi ku sayi imanin suka sayi talaucinku da kuɗi ba. Mai magana Baba Muhammad daga jihar Yobe Najeriya.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka ta White House ta bayyana a jiya Litinin cewa babban manufar tattaunawa da shugaba Donald Trump zai yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ita ce kawar da duk wani shirin nukiliya a zirin Koriya baki ɗaya. Sai mun ga an ɗau ƙoƙarin matakai a kan kawo ƙarshen shirin nukiliya kwata-kwata in ba haka ba matsin lamba da takunkumi da Amurka ke yi wa Pyongyang za ta ci gaba kan ƙasar da ta zama saniyar ware. 'Yan sandan Canada sun cafke wani ɗan shekaru 25 da suke zaton shi ne matuƙin motar nan da ta afka wa masu tafiya a kafa a gefen hanya a jiya Litinin a birnin Toronto wanda ya kashe mutane 10 kana ya jikkata wasu 15. Yayin da kungiyar raya tattalin kasashen Afirka ta kudu wadda ake kira SADC a takaice take shirin yin wani taron koli a yau Talata a kan yunkuri da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ke yi na shirya zaɓe da kuma daidaita ƙasar, akwai yiwuwar shugaban Congo ba zai halarci taron ba. An kwantar da tsohon shugaban Amurka John H.W. Bush a asibiti domin jinyar wata matsananciyar cuta da ta shafi jini kamar yadda mai magana da yawun zuriyarsa ya faɗa a maraicin jiya Litinin.
Masu sauraro da aka maka ƙarshen shirinmu baki ɗaya sai can anjima da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kada manta za a iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Zama da shi Babu Yakub Makeri da Chibahira Diodine da kuma Daryl Smith ni Mahmud Lalo ne ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.